Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen ayyukan ta'addanci. A makon da ya gabata ne rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta cafke wata mace da diyarta 'yar shekaru biyu da albarusai guda 124 waɗanda rundunar ta ce ana amfani da su ne wajen harbo jirgin sama. Matar mai suna Hauwa Sani ta dura albarusan ne a cikin galan na manja kan hanyar ta zuwa jihar Katsina. Rundunar ta kuma sami naira 78,500 a hannun matar da wayar salula. Ko a watannin baya ma rundunar 'yan sanda ta kame wata mace da tarin albarusai ita ma tana hanyar ta zuwa jihar Katsina. Ko me ke sa 'yan bindiga amfani da mata wajen safarar makamai?
Sunana Comrade Awal Abdullahi Aliyu, Secretary General na Armed Forces Veterans Federation of Nigeria, wato kuma ce ta tsohon sojoji ta Nigeria. Sannan kuma ni ne president na 1917 Northern Consensus Movement for Peace, Unity, Empowerment and Development Initiative. Ya ce wadda take da kungiyoyi 566 daga jihohi 19 na arewacin Najeriya da kungiyoyin yan arewa da ke zaune a jihohi 17 na yammaci ko kuma kudancin Najeriya.
To ranka dade, a cikin 'yan kwanakin nan an samu yadda ake amfani da mata wajen safaran makamai. Me yasa kake ganin kama ake sa mata ko kuma mata suke shiga irin wa'annan harka na safaran makamai?
Kamar yadda aka sani, mata zuciyarsu tana da rauni, amma kuma idan zuciyar ta bushe sun fi maza rashin imani da rashin tausayi. Wannan ba boyayyen abu bane. Talauci ya jawo dalilin da ya sa mata sun samu kansu a cikin wannan yanayi, saboda yanzu mace za ta iya yin komi domin ta kula da iyalinta, ta kula da kanta ko kuma iyalinta ko ƴaƴanta. Saboda yawanci mazajen ba sa iya ciyar da matayensu yanzu, waɗanda matayen da suke da mazan kenan. Matayen da mazajensu ko sun mutu ko kuma an sake su kuma an bar su da ƴaƴa, so da yawa mazajen suka bar su da nauyin kula da wannan ƴaƴan. Su kuma matan za su yi komai domin su famu yadda za su yi su kula da iyalansu. Wannan shine abinda su masu amfani da wayannan mata wajen safaran makamai da kuma abinda ake amfani da shi wajen ta'addanci suka gano da yasa suke shigo da mata a cikin wannan al'amarin. Bangaren na farko kenan. Na biyu kuma an san wasu mata da kwaɗayi da kuma san abun duniya. Don haka ko da wasu matan ma za ki tadda suna da mazaje a gidan mazajen auren suke, amma suna fita su je su aikata ayyuka wanda ba mai kyau bane na laifi ba tare da sanin mazajen nasu ba. In an tambaye su in sun shiga hannu sai su ce ko dai saboda wasu buƙatu nasu ko kuma mazajen ba sa iya biya musu buƙatunsu na yau da kullum na al'amuran rayuwa, yasa dole su su fita su je su nemo yadda za su yi su kula da kansu. So da yawa wannan su ne dalilai da yasa ake amfani da mata. Amma babba daga ciki da su masu amfani da wannan matan suka gano kuma shi ne ba a maida hankali sosai akan cewa mata za su iya ɗaukar irin waɗannan kayan laifin domin su je su isar ba. Hakan da suka gano yasa sai suke maimakon amfani da maza a kai tun da sau da yawa jami'an tsaro in sun zo maza ake bincike ko a mota ko kuma a yanayin tafiya ko ma wani irin kaya suke ɗauke da shi, za ka ga maza aka bincike, mata ba a fi bincikensu ba saboda akwai wannan tunanin ai mata ne. Tunanin yana bayar da ba za su iya yin abin da kika ba mai kyau ba ne ba. So don haka sai suke dusun ɗin waɗannan matan wajen ɗaukan kayan laifi domin za su ɗauko musu daga inda suka bikin ɗin shi zuwa inda za su delivery, wato inda za su kai, ba so da yawa ba tare da an bincike su ko kuma an yi tunani ko zargin suna ɗauke da wani kayan laifi ba.
A cewar Madam Mata Sani Kaura, 'yan ta'addan na la'akari da rashin cikakken ilimi a ɓangaren matan wajen yin amfani da su.
To abin da yasa naga mata suke shiga harkokin rashin tsaro ɗin nan, domin waɗansu su fa rashin na daya zance rashin wayewa ne da rashin kuma samun karatu waɗansu kuma wahala da kwadayi kwadayi da wahala suna tafiya guri daya waɗansu kuma ya zama musu dai zuciyansu ya riga taurara ne kawai sukan yi duk abin da suka samu kansu da zai taimaka ma kansu din rayuwar kansu din jin dadin kansu sai su shiga irin wannan halayen amma kuma mata akwai matan da wanda sun samu tarbiya mai inganci idan suka ga wannan abin da zai kawo wannan na rashin na tashin hankali ko na wani abu na tsaro haka suna guje shi wani lokaci matan mu karan kanmu muke kanmu cikin wahala saboda muna so mu zama kaman wani ina son samu kaza ba san taimakon aikin da kike yi ba amma kina so kawai domin a baki wani abu kije ki dauko wani abu da zai hallaka mutane ko ya hallaka kanki ko dangogi ko iyali ma gabaɗaya ko mutane gabaɗaya
kina ga kaman irin wayanda suke daukan wannan kayan kaman ba su da cikakken ilimi ne na sanin abin da suke yi shi yasa suke barin kansu ana amfani da su wajen haddasa irin wannan tashin hankali
to a yanda nace kwadayi da kuma wani lokaci rashin hikima ne ko rashin zuciya ya riga ya mutu ne ko yaya amma sayan kike mace idan ma wani zai baki aika ko na wani abu zaki tabbatar wani menene yake cikin wannan gurin da zai bani in kai aikan amma kika duba kaman wannan da har an sa shi a cikin jerka ta sani kwadai ne kawai da kuma tunanin target abin da za a bata da za ta yi amfani da shi ko za ta ci ko za ta sare kanta da wai za ta ba kanta wani abu da za ta samu ma kanta so ina ga wannan yaya za a yi a bani ni mace da na san zafin kaina na san darajar yaya da iyali sai in a bani abu ko a jaka ne in dai ma ka ce zaka aje wani abu kusa da ni zan ce menene wani zaka aje bari in tabbatar da meye wannan kake yake cikin jakan
zaman lafiya da dadi sai da shi zan ji maburina
ko a makonni biyu da suka wuce yan bindiga sun sace wasu dalibai da ke koyon aikin likitanci yan bindigar sun sace suna a jihar Benue kan hanyar su zuwa jihar Enugu don gudanar da taro bayan kwanaki tara a hannun yan bindigan ne jami'an yan sanda suka yi nasarar kwato su shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda daliban jami'ar sa 20 ke cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yace yana da yakinin za a samu saukin ta'addanci a Najeriya
da muka bada rihoto sai muka sami labari da cewa shugaban kasa Ahmed Tinubu ya bada umurni da cewa ma yan sanda da cewa duk abin da za su yi ya kamata su yi shi saboda su kwato yaran nan daga hannun kidnappers din nan so Allah ya sa kuma sun yi kokari da kuma officin National Security Advisor sun hada gwiwa sun yi kokari Allah ya sa kuma aka same su so mun ji dadi kwarai
daga ƙarshe an yi batun cewa ba a biya kuɗin fansa kamin aka kwato su ba kana ga kaman Najeriya za ta iya kawo ƙarshen wannan matsalan tsaro ba tare ma da an biya kuɗin fansa masu garkuwa da mutane ba
tunda yan sanda da masu tsaro sun iya hito da yaran nan ba tare da an biya fansa ba to na tabbatar da yan tsaro suna da abin da ya kamata abin da ƙarfi da ya kamata su yi su kwato Najeriya daga inda muke ya kamata kowane irin kidnapping da aka samu idan gwamnati sun sa kokare sun sa na'urori da yawa kamar yadda aka sa kuma an sa masu aiki wanda suka san aiki kuma kamar yadda aka sa to na tabbatar da lallai muna da bada imani da cewa akwai kwarewa da su yan sanda da kuma wasu masu tsaro da suke da suna iya kwato Najeriya daga inda muke
mata da suka samu kansu a mukamai na siyasa kamar honorable Hajara dan yaro Ibrahim mace daya tilo a majalisar dokokin jihar Nasarawa tace Najeriya ta shiga mummunan yanayi na ta'addanci da kuncin rayuwa da ya buƙaci wayar da kan al'umma don kaucewa halaka rayuka
to wannan abu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasan duniya gabaki daya da kuma kasa na Najeriya mun shiga wani hali na yanayi akan harkokin tsaro da kuma harkoki na zaman cikin talauci a jihar Nasarawa mun samu case biyu kenan wanda ake kama mata da sako na alburusai, saboda dukkan su kowa zaki ji a bayaninta zata ce an aike ta ne ta kai ma wani a gari kaza. To ina ga wayannan yan ta'adda maza suna amfani da yanayi na hali na kuncin rayuwa wanda mutane suke samun kansu a yanzu, da suna amfani ne da maza da yara kanana. To yanzu ga abin ya tsallako ya zo kuma ana amfani da mata. An kika dora ita waccan nan ma ta nan da yarinya karamma yar shekara 2, kin ga ana amfani ne da yanayi na talauci wanda mata suka fi kasancewa mafi yawa a cikin harkan talauci saboda rashin karfin tattalin arziki a hannu na wanda za su yi sana'a na kansu ko wanda za su kula da kansu. Wasu kuma zaki ga a gidajen auren su ne mijin, su ne matan, su suke fama komai da kudin rayuwa, bata son ta bar ƴaƴanta cikin kunci. Sai kaga yayi sanadiyar sun je ana amfani da su suke yin wannan mummunan sana'a wanda bai dace ba, wanda dole ne tsayin mata dole mu taso da malaman addinai da masu sarautu mu kara cigaba fa da wayar wa mata da kai, kada mu yadda ana amfani da mu wajen cutar da kasanmu da al'ummarmu.
Biyaba juna mu manta baya ku tattaro ɗan uwa mu sulhunta.
Masu sauraro, da jawabin Honorable Hajara ɗan yaro Ibrahim, za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji sauran bayanai da shawarwari daga bakin bakin namu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.